the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahin yau Juma'a 20 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babale da kanin labarai.
Manyan jami'an diplomasiya na kasashen yammacin duniya sun gana a ranar Laraba a Paris, babban birnin kasar Faransa, a daidai lokacin da ake kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Wani hari da aka kai a Bamako, babban birnin kasar Mali, wanda aka auna a sansanin horar da 'yan sanda, sojoji da filin jirgin sama, ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 70. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shawarar da babban bankin kasar ya yanke ta rage yawan kudin ruwa wata muhimmiyar alama ce da ke nuna cewa hawa farashin kayayyaki ta ragu.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a yayin da gwamnatin Kabaru ta fusata ta yi shelar shirin gasa ma 'yan awarin Ingilishi aya a hannu saboda kin jin rarrashi da kuma kiran sulhu, wasu na ganin ta dan makarfa.
A hankali hankali shi abin ya dinga ci gaba, ya dinga ci gaba har ya kai da cewa to gwamnati ma sun rasa yanda za su yi su fara, ta ina ma za su bi su fara yaƙa waɗannan mutane.
Za kuma a ji ƙarin bayani kan irin ci gaba da jami'an tsaron Najeriya ke samu a arewa maso yammacin ƙasar, inda har a baya-bayan nan suka samu damƙe matar wani gawurtaccen ɓarawon daji ɗauke da albarusai. Ko waye shi wannan ɓarawon?
Wannan ɓarawon sunansa Kacalla Jiji. Kacalla Jiji dan bindiga ne wanda ke aiki gagashin babban barawon da ya rasu satin da ya wuce, Kacalla Halilu, wanda ake sani da Kacalla Halilu Subugu.
Kamar kowace safiyar ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikara ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi matsalolin zabe da kuma dalilan tsadar man fetur a Najeriya. Akwai mu kuma da nasihar Juma'a. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Manyan jami'an diplomasiya na kasashen yammacin duniya sun gana a ranar Laraba a Paris, babban birnin kasar Faransa, a daidai lokacin da ake kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma hana tashe-tashen hankula kan iyakar Isra'ila da Lebanon daga shiga wani babban rikici. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya halarci tattaunawa tare da takwarorinsa na kasashen Birtaniya, Faransa, Jamus da kuma Italiya bayan da ya je kasar Masar domin tattaunawa kan yadda za a ciyar da shawarorin Gaza gaba. Blinken ya faɗa bayan tattaunawar cewa ba za mu so mu ga wani yunkurin faɗaɗa ayyuka na kowane ɓangare ba da zai kawo barazana ga burin tsagaita wuta a rikicin Gaza. Blinken ya kuma yi gargaɗi game da ayyukan da kowane ɓangare ke yi a gabas ta tsakiya. Wani hari da aka kai a Bamako, babban birnin kasar Mali, wanda aka auna a sansanin horar da 'yan sanda, sojoji da filin jirgin sama, ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 70 tare da jikkata wasu 200, kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana a ranar Alhamis. Wannan shi ne hari mafi muni na adadin mutane da suka mutu a 'yan shekarun baya-bayan nan. Kwararru sun ce har-haren na ranar Talata a Bamako su ne irinsu na farko cikin shekaru da dama, kuma sun yi mummunar illa ga gwamnatin mulkin soja da ke mulki a ƙasar. Adadin waɗanda suka mutu ya sanya shakku kan dabarun gwamnatin mulkin soja da suke yi na cewa an shawo kan matsalar tsaro, duk da cewa 'yan bindiga sun shafe shekaru suna yawo a yankin. Harin da ƙungiyar Al-Qaida da ke da alaƙa da ƙungiyar JNIM ta yi ikirarin kaiwa ya haifar da kaɗuwa da tofin alatsi ne a cikin wannan ƙasa ta yammacin Afirka. 'Yan ƙasar ta Mali da dama sun yi amfani da shafukan sada zumunta wajen nuna gazawar jami'an tsaro. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shawarar da babban bankin ƙasar ya yanke ta rage yawan kudin ruwa wata muhimmiyar alama ce da ke nuna cewa hawa farashin kayayyaki ta ragu, da yake magana a ranar Alhamis a cibiyar tattalin arziki ta Washington DC. Biden ya ce ba wai yana ayyana samun nasara ba ne, amma kasar ta shiga wani sabon salo na murmurewa daga annobar cutar COVID-19.
The Fed lowering interest rates isn't a declaration of victory. It's a declaration of progress.
Rage kudin ruwa da babban banki yayi ba wai ayyana nasara bane, ya ayyana ci gaba ne. Wannan alamar mun shiga wani sabon yanayin tattalin arzikin mu da murmurewa. Shugaban dan jami'ar Democrat ya jaddada cewa akwai sauran aiki da ya rage a yi, amma yayi amfani da jawabin nasa wajen nuna abin da ya cimma na tattalin arziki, kamar yadda ya cecceki Trump, wanda ya gabace shi na jam'iyyar Republican da ke takarar neman wani wa'adin mulki. Biden ya bayyana fatan rage kudin ruwan zai sa Amurkawa su samu sauki wajen siyan gidaje da motoci.
An jima kaɗan, Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji, gwamnatin jamhuriyar Kamaru ta fusata da yadda 'yan awarin Ingilishi ke kin jin rarrashi da kuma kiran a yi sulhu, don haka ta ce za ta dakile su, kamar ta ci gaba da zama dunkulalliyar ƙasa. To sai dai wasu na ganin gwamnati ta makara wajen gane cewa abun fa ba da wasa ba ne. Ga wakilin sashen Hausa Awal Garba da bayanin da ministan tsaron Kamaru Joseph Beti Osomo ya yi ga manema labarai kuma a matsayin sako ga 'yan tawayan.
Pandan ki ete confié au président Paul Biya.
Muna cin galaba akan masu neman raba mana kasan gida kuma ba samu ne bayan da gura boli hau ba, sannan kuma muna yabawa jama'an tsaron kasa wajen irin nemijin kokari da suke yi domin maido da doka da oda a bangare na ɗan aware. Wannan nisa na tambayi Alhaji Ali ɗan gadawa ne a bangaren na ɗan aware ga abin da ya ce.
Dangane da abin da yake faruwa a bangaren Kamaru masu amfani da harshen English. A takaice dai wato yanzu dai faɗan ɗin ya kai tsawon shekaru 7 haka ko 8 ma aka samu wannan abin ɗin kamar da wasa. Wato gwamnati ta raina wannan al'amarin tana tuna cewa ba komai ba ne za ta iya ta tura 'yan sandanta ko kwance maka sojoji su murkushe waɗannan mutanen masu wuta da zaune tsaye. To a hankali shi abin ya dinga ci gaba, ya dinga ci gaba, ya dinga ci gaba har ya kai da cewa to gwamnati ma sun rasa yadda za su yi su fara, ta ina ma za su bi su fara yaƙa waɗannan mutane.
Haka zalika wannan al'amarin da yake faruwa dai a yankin masu amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila yana iya zamtowa matsala ga gwamnatin ƙasa. Shi ya sake yi wa Alhaji Abubakar ɗan jam'iyyar LDP sai ne mimikin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma mai faɗa a jini a ɓangaren hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Godiya na ma godiya kan wannan tambaya da kai. Eh, hakikan gwamnati na galaba akan wannan zancen wa'anda suke so a ware. Ko da yake kasan yakin sunkuru ba a gamawa da shi, hakan nan kamar yadda mutane suke sai in mutane su ga su dauki makamai tun da kai da su da ko wa'anda da su bari da ko kuma ba za su bari ba, to yanzu a wannan fannin din muke da ko wa'anda suka bar wannan sha'anin da ko kuma suka ki bari.
Alhaji Isa shi ma ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwa masu shige da fice a wannan bangare na 'yan aware ga irin hirar da muka yi da shi.
To a gaskiyar magana abin da yake faruwa 'yan amba suna tara mota, amma in sun tara mota ba wai kwaci suke ba, suna tambaye ku dai ku ba su kuɗi abin da kuka niyya kuma ba sa ƙa'ide muku abin da za ku ba su. To abin da yake faruwa tsakanin su da sojoji akwai tangarda, saboda ko da a motar kake za su tambaye kan kai ma'aikacin gwamnati ne, kai ma ma'aikaci ne ba ruwan su da kudin, sun ce su da gwamnati suke. To sojoji kuma su ne musu kwantan bauna ne, dan gaba da gaba ba za su iya da su ba. Wannan gaskiyar magana abba min da ba a fita kasuwa ranar Litinin, dukkan shashin Ingilishi ranar Litinin kowa baya fita zama yake a gida.
Mama Awal Garba, umidar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal, yanzu kuma ga Baballe da kashi da biyu na labaran duniya.
'Yan sanda a kudancin kasar Pakistan sun bayar da rahoto a ranar Alhamis cewa an kashe wani likita da ke fuskantar zargin kalaman ɓatanci ga addinin Islama, wani harbi da aka yi a lokacin wani samame da aka yi niyyar kama shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a. Kashe Shah Nawaz cikin dare a lardin Sidihi ya zama wani mataki na biyu a cikin mako guda da 'yan sandan Pakistan suka harbe wani da ake zargi da aikata sabo. Nawaz musulmi ne da ke aiki a babban asibitin garinsu na gundumar Umekot. An sallame shi daga aiki a ranar Talata bayan da mazauna yankin suka zarge shi da cin zarafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yada wasu rubutun sabo a shafin Facebook a farkon mako. Likitan ya yi fatali da tuhumar da ake masa, ya kuma ce shafin na kafar sada zumunta ba nasa bane. Daga baya an shigar da ƙararsa gaban 'yan sanda, duk da haka a daidai lokacin da zanga-zangar tashin hankali ta bazu a birnin, da wasu masu fafutuka na addini suke neman a kama shi cikin gaggawa. Masana kimiyya da ke binciken neman asalin cutar COVID-19 sun fitar da jerin sunayen dukkan dabbobi waɗanda watakila sun taimaka wajen yaɗa cutar ga mutane. Masu binciken sun yi nazari kan ƙwayoyin halittar da aka tattara daga kasuwar ƙasar China, inda aka gano ɓullar cutar ta farko tare da gano wasu gungun gafiyar daji da ake kira raccoon, maguna da ɓeraye waɗanda watakila sun kamu da cutar, yayin da aka kawo su kasuwa a birnin Wuhan da ke ƙasar China a ƙarshen watan Nuwambar 2019. Yayin da wannan bincike da aka wallafa a ranar Alhamis yake ƙara ƙarfafa ƙwarin gwiwar cewa an samu COVID-19 daga dabbobi ne, bai ware muhawarar da ake yi ba kan ƙwayar cutar ta fito ne daga ɗakin gwaje-gwaje.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, wanda zai kai mu arewa maso yammacin Najeriya, inda jami'an tsaro ke ci gaba da samun nasara kan rikakkun miyagun makasa tun bayan kashe kasurgumin ɗan ta'addan nan Kacalla Bello Subugu. Na baya-bayan nan da aka kama sun hada da masu kai komo a madadin rikakkun barayin, musamman ma a yankin Zamfara, kamar yadda wakilin sashen Hausa Abdulrazak Bello Gusau ya ci gaba da cewa.
Wanda aka kama da suka hada da Mamuda makakari da matarsa Kulwa makakari da wata matar, an kama su ne a lokacin da suke kan hanyar zuwa sansanin ƴan fashin daji da ke ƙauyen Makakari domin isar da sakon wasu harsasan bindiga da suke ɗauke da su. Kwamishinan ƴan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalijan, wanda ya tabbatar da kama waɗanda ake zargin, ya bayyana yadda ƴan sanda suka samu nasarar cakke mutanen.
Shi wannan Mamuda Sani ya tabbatar mun da cewa yana tare da barayi misalin shekara uku da suka wuce lokacin da ya fara aiki tare da su. Mun same shi da albarushi guda 441 wanda matar wani babban barawo ta bashi. Wannan barawon sunansa Kacalla Jijji. Kacalla Jijji dan bindiga ne wanda ke aiki karkashin babban barawon da ya rasu satin da ya wuce, Kacalla Halilu Buzu, ko wanda ake sani da Kacalla Halilu Subugu.
Har ila yau CP Shehu Muhammad Dalijan ya kuma yi ƙarin haske kan yadda waɗanda ake zargin suka yi safarar albarusun daga wani ƙauye har zuwa garin na Anka.
Ita matar ita ne ta je wani ƙauye a ƙauren Namuda ta karɓo wannan ammunition ɗin a wurin wani ɓarawo a can. Tana kan hanya ta ita da wannan yaro ɗin za su je su kai wa shi Kacalla Jijji a lokacin da 'yan sanda suka kama su.
Tun da farko dai a cikin wani faifan bidiyo da ya yaɗu a shafukan sada zumunta, ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin, Mamuda Makakari, ya yi wa jami'an sanda bayani a lokacin da suke binciken farko a lokacin da suka cafke su a garin na Anka. Al'ummomi a jihar Zamfara dai yana ci gaba da furta albarkacin bakin su dangane da nasarar da jami'an tsaro ke samu a baya-bayan nan.
Sunana Tumurabi Zawiya Gusu. Dole mu yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci. Muka fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo mana nasarori a cikin dama. Abinda muke nema shine a samu haɗin kai da fahimtar juna.
Sunana Bilal Muhammad. Kai abinda mu muka ɗauka ba lallai bane a ce dan soja ya shiga daji ya yi aiki a ɗauka Air Force a tura mu duniya cewa ai gashi ana yi. Mu abinda muka yarda da shi shine mu gani a ƙasa.
To sai dai yayin da mutane da yawa ke yabawa da kokarin da jami'an tsaron ke yi, wasu kuwa na yin kira da ƙara samun haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatocin jihohi da na tarayya domin kar da ayyukan 'yan ta'addan baki ɗaya.
Sunana Asama Kuryan Madaru. Muna sa a ƙara ƙarfin gwiwa, a ƙara ba mu tsaro. Fulumbu ya garje da shi da Dauda, Allah shi ƙara gaggarje mana.
Sunana Abdullahi Umar. Muna jin daɗi ƙwarai da gaske da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. Muna fata Allah ya ɗauka kawunan su zanna su fahimci juna domin a ci gaba da yaƙar waɗannan miyagun mutane.
Jihar Zamfara dai yana ci gaba da fama da matsalar rashin tsaro sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Abdulrazak Bello Kaura, muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
A gaida Abdulrazak, kada a manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Lokacin da mahukunta akan harkokin zabe a Nigeria ke tantama da tababar sahihancin zabe a Nigeria, ita ƴar takarar gwamnan jihar Adamawa a zaben bara cewa take ta mika wa Allah dukkanin mari.
Ita ainihin sahihancin zabe take yi yana da kyau, a kawo gyara a sha'anin zabe.
Allah shi ya bar makanshi sani, ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba. Ya fi mu sanin abun da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu.
Game da ganin ganin junar da wasu tsaffin shugabannin kasa da sojoji suka yi a jihar Niger kuwa wasu 'yan siyasa ne ke cewa a gaskiya akwai alamar cewa abubuwa sun riga sun yi kamari.
Ba ma sai an gaya ma mutum ba maganan halin da kasan ke ciki shine suka gana suka tattauna, ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba.
Shi kuwa gwamna Abdullahi Zulan jihar Nasarawa cewa yake har yanzu ba maganar tsananin tsadar mai a Nigeria akwai wani hanzari.
Lokacin fa da dalla ya fara miƙewa kai 1,000, 1,200, 1,300 to lokacin subsidy sai ya dawo. To amma yanzu mutane suna ta surutu ne kai an ce za a sayar da shi a naira, an ce za a sayar da shi, to za a sayar da shi a naira, eh naira nawa.
Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a da wuri-wuri. Shiri na 187 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan sassaka don sassako muku dukkanin sassaken sirri. Mai yiwuwa kuma sakin sakakken sirrin ne ma yasa ƴar takarar gwamnan jihar Adamawa a jam'iyyar APC a zaben bara sanata Aisha Dairu Ahmad Binani ta sanar da duniya dalla dallan dalilan da yana zuwa Adamawa tun bayan hukuncin kotun da ya mata tsauri.
Tunda aka kare gingimu na kotu, a gaskiya dalilin da yasa na dauki wannan tsawon lokaci domin mutane magoya baya sun fusata sosai akan abin da ya faru, domin suna ganin cewa ikannin gaskiyar magana mun ci zabe, wannan ya sa mutane sun fusata. Ni ko nayi amfani da hikima na nace to in rai ya bace in ka bari abun ya dauki lokaci mutum sai kaga ya dan fara mantawa, shi yasa na dauki tsawon lokaci domin kowa fushin shi ya dan sauka. Da a wancan lokacin ne nazo, watakila kaman da wani yayi magana, wani magana idan suka yi watakila kamun su kare za su zai zamanto watakila ai maganan da ba kyau, kuma kaga gwamnatin mu ne take ci, gwamnatin jam'iyyar APC ce a federal. So wannan shi yasa da kuma duk sanda mutum yayi fushi to a bashi lokaci. To yau din nan kuma da nazo da kaso din abin da ya kawo ne musu godiya, duk wanda ya taimaka mini da addu'o'i akan Allah Ubangiji in alheri ne ya bamu wannan abu. To ina ganin Allah shi ya bar makanshi sani, ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba. Kuma tunda dai Allah aka roka, ya fi mu sanin abin da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu.
Shi kuwa shugaban hukumar zaben jihar Kanawa Farfesa Sani Lawal manumfashi fashin bakin fassara ingantacce san zabe a Nigeria tun daga farfarun farkon fari.
Kafin zabe zama sahihi sai an samu da kudade isassu. Kafin zabe zama sahihi sai jam'iyyu sun gudanar da sahihin zabe na fitar da ɗan takarkaru. Kafin zabe zama sahihi sai ɗan takarkaru sun daina sayan spaghetti da indomie da kudade da atamfofi da sabulai suna rabawa mutane wajen zabe, sun daina sayan zabe.
Sannan sai kun jira duk waɗannan abubuwa sun
kyautu. Sannan dole ka'ida ce ta demokradiya. Idan ka ce ba za ka iya sayan form naira miliyan 10 ba, amma ka tanaji kudade saboda naira miliyan 10 zaka sai sabulai, zaka sai atamfofi.
Kamar farfesa na cewa ba za ta canza zani ba kenan.
Ai zabe ya danganta da credibility na processes na zabe.
In misali za a sa ran ganin sauyi kenan.
Idan jam'iyyu sun daina karfa wajen fitar da 'yan takarkaru, idan masu 'yan takarkaru sun daina kwaso kudade suna raba mutane suna sayan kuɗi, idan 'yan siyasa ba su daina haɗa kai da jami'an tsaro suna cewa su kawar da kai ba.
Kamar farfesa na cewa waɗannan abubuwan su ne suka shafa muku kashin gari.
Kwarai da gaske, ai ba zai yi ka rika dukan taki kana bani jaki ba.
Me ra'ayinka game da kira-kiran da ake cewa ya ma kamata zaɓen nan da kuke na ƙananan hukumomi a mai da shi hannun hukumar
ainihin? Ita hannun sai
sha'anin zabe take yi, doka nake yi, kasa ce ta doka tana bin dokoki. Yana da kyau a kawo gyara a sha'anin zabe, ko mun ba da shawarwari yadda za a kawo gyara nan.
Game da ganin juna tsakanin tsohon shugaban kasa Ibrahim Bada masu baban gida da wasu tsaffin shugabanni da sojoji, kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Honorable Yaya Ability ne ke cewa da ganin ganin ka san akwai babban guzuri.
Duk dan Najeriya zai ji dadin wanga ganawa da suka yunkuro domin su yi. Yau in ka zanna ka duba, dukkan su shugabanni ne wanda suka jagoranci kasan ga. Musamman shi Obasanjo ya jagoranci kasan ga ta bangaren soja, ya jagoranci kasan ga ta bangaren farar hula. In ka zo gehen shi General Ibrahim Bada masu baban gida, shi kuma in ka zanna ka duba ya jagoranci kasan ga tsawon shekara 8, wanda yake kuma ya ajiye tarihi. Kuma in ka zanna ka dubi shi General Ali Gusau, shugaba ne wanda ya rike ainihin shashi na musamman na bangaren leken asirin tsaron kasa baki daya, wanda yake yana da kwarewa tun daga Najeriya har kasan waje. Sannan in ka zo ga shi General Abdulsalam Abubakar, shi ma ya rike kasan ga, ya rike a mulkin soja, wanda yake kuma a lokacin shi ne saboda yadda da amincewar su baki daya har suka mika mulki a ainihin farar hula su ga ya me takarawan ganin su. So in ka zanna ka duba, yau kasan ga yanda ta cincin kanta ta bangaren rashin tsaro, ga yana ana ta kuwa. In ka zo maganar tattalin arzikin kasa, shi kanshi ya gurbace, ya lalace a kasan ga. To yunkurin ga da za su yi, suke za su fara tattaunawa. To duk dan Najeriya da talaka da mai mahalin zai ji dadi ya san cewa lalle sun yunkuro domin su ga ta ina za su taimaka ma kasan ga.
Wanda yake babu wani takamaiman bayanin dalilin ganawar su, amma ku kuna ganin yana da alaka da batun halin da kasar ke ciki ne.
Ba ma sai an gaya ma mutum ba, ya kamata mu sani cewa maganan halin da kasan ke ciki shine suka gana suka tattauna, ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba.
Sai dai shi gwamna Abdullahi Sulan jihar Nasarawa fasa kwayoyi kawai akan tsananin tsadar man da ake gani a Nigeria, da yace akwai wani boyayyen sirri.
An ce za a sayar wa dangwatan mai ne a naira, naira nawa za a sayar mishi ba a fadi ba. To a naira wani exchange rate na naira aka bashi? Idan aka bashi 1,600 ne zai biya. To kaga ba a je ko ina ba wannan musun da ake ciki. Sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi, NNPC ta fito ta ce to kai dangwata za mu sayar maka da mai, ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala, ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala. To kaga daga nan shi kuma zai ce to shikenan, ni kuma na sarrafa zan iya sayar da shi a kudi kaza. To amma yanzu mutane suna ta surutu ne, an ce za a sayar da shi a naira, an ce za a sayar da shi, to za a sayar da shi a naira, naira nawa?
Shin kana tunani duk da arzikin da Najeriya take da shi ya kamata ɗan Najeriya su dinga siyan man fetur lita ɗaya sama da naira 1,000?
To gaskiya saboda Allah, idan ka duba wa'ansu ƙasashe masu arziki kamar Saudi Arabia, duka yawanci wa'anda suke da mai akwai tsari da suka yi tantane da ya sa mutane suke samun abinciken rahusa. Ba haka bane tun a Najeriya an yi refinery guda 4, inda kamar an yi wa'annan refineries ɗin duka, duk suna aiki, duk ba su da damuwa. Najeriya tana da karfin da za ta iya yin mai granda miliyan 3 a kowane rana, tana da karfin da za ta yi haka, tana da man isasshe a ƙasa da za ta yi haka. Amma saboda rashin zaman lafiya na Niger Delta, abinda Najeriya take yi shine miliyan 1,300,000 zuwa miliyan 1,400,000. Na biyu masu haƙan nan wani irin zama aka yi da su, wani irin yarjejeniya aka yi da su wurin haƙan man? Yana daga
kamfanoni kenan.
Su kamfanonin ba kamfanonin gida bane,
su da suke hakan man dama.
Dama kamfanonin gida bane, su akwai kamfanonin yan Najeriya kanana da dama da suke yi, amma duk abin da suke yi bai fi 15 zuwa 20 daga cikin 100 na abin da man da ake yi a Najeriya.
Your Excellency, na farko ba ma iya hako man da ya kamata, sannan na biyu an hako matatun ambace suke. Shin wannan ba gazawa bane na gwamnati, ba gazawa bane na Najeriya?
Eto gwamnati ba ta isa ta tsira daga cikin abin nan ba, don me yasa yanzu ba a samu man? Saboda rashin zaman lafiya ne na Niger Delta. Na biyu saboda shi mai kafin ka hake shi jari zaka sa, to saboda ba a sa jarin yanda ya kamata. Na uku kuma uwa uba satan man kaje, so wayannan su ne manya uku. To kuma ba inda gwamnati za ta zara kanta ita ce ba ta da laifi a cikin wayannan abu.
Tadaka iyaka batutuwan da za mu yi bajjan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya. Sai dai kafin mu yi sallama, sai mun sanar da dukkanin masu dafa-dafa iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara-ƙarewa suke kullum kwanan duniya, kamar dai wata irin yabanyar da aka haɗa ta da ganzari. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki 980 ne curcur ga dukkanin masu dafa-dafa iko su yi sallamar sikin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman alfahari. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama muku musamman ma dai Haruna Shehu Mararaban Jos daga Washington sai Mustapha Nasir Batsarin jihar Niger da Lado Salisu Garban Adamawa sai kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kana wanda kan kawo mana muryoyin da ke karawa shirin taurari ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar jama'a
Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ibrahim Muhammad Duguri wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja dangane da abin da ya shafi a ce addini wanda Allah ya aiko manzo musamman da shi kuma da littafi cewa shi yana raba kai ko kuma yana kawo rashin fahimta tsakanin zamantakewar al'umma to sai dai in ba addinin bane amma addini na gaskiya wanda Allah ne ya aiko a yi shi to karantarwarsa shine hadin kan al'umma karantarwarsa shine tausayin al'umma al'umma su zama sun fahimci juna da wanda yake addini guda tare da wannan addinin musamman namu na musulunci da ma wanda bai fahimci musuluncin ba kuma ko da yana wani addini ne to musulunci in muka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zamantakewa a garin Madina da mutane daban-daban daga cikin su akwai Yahudawa sannan kuma akwai mushrikan Larabawa waɗanda suke ba su musulunta ba baya ga munafikai da kuma al'ummar musulmi din saboda haka addini yana karantar da mutane ne har in ba a fahimce ka ba a zo a fahimce ka amma in ka gane amfani da addini wajen kawo hatsaniya da kuma rashin haɗin kan al'umma to an kaucewa karantarwa addini din wasu bisa jahilci ne suke amfani da wannan dama su raba ka al'umma wasu kuma su ake amfani da su ma'ana ayi abin da ake ce masa divide and rule sai a kawo muku matsala ku san daga ina matsalan nan ta taso ba domin in ka bar ku akan karantarwa addinin ku a dunkule to wasu ba haka suke so ba hanya mafi sauki da za su mulke ku sai su raba kanku sannan kuma duk waɗannan abubuwan fa karwa nan ce jahilci shine ummul khaba'isin su idan muka koma ga doron karantarwa littafin Allah da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba za mu yi kabilanci ba in ana tashin hankali ko fada addinin ma da kake yi ba za ka samu damar ka zauna ka yi shi ba mutane su daina amfani da addini amma manufar su ba addini ba wani zai zo ya muku roman baka ta hanyar siyasa misali musulmi ne yana tare da ku ko kuma shi kirista ne yana tare da ku alhali bai taimaki ɗan uwansa ma na gidansa ba musulmin ko kirista din yana samun wannan bukata da yake nema a gurin ku to baka ƙara garin sa kuma sai in shekara zabe ta kewayo muna fatan Allah ka da mu lafiya
Allahu to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai an manfa'a takeice
manyan jami'an diplomasiya na kasashen yammacin duniya sun gana a ranar Laraba a Paris babban birnin kasar Faransa a daidai lokacin da ake kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma hana tashe-tashen hankula kan iyakar Isra'ila da Lebanon daga shiga wani babban rikici. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya halarci tattaunawa tare da takwarorinsa na kasashen Birtaniya, Faransa, Jamus da kuma Italiya bayan da ya je kasar Masar domin tattaunawa kan yadda za a ciyar da shawarorin Gaza gaba. Wani hari da aka kai a Bamako babban birnin kasar Mali wanda aka auna sansanin horar da 'yan sanda sojoji da filin jirgin sama. Yayi sanadin mutuwar mutane fiye da 70 tare da jikkata wasu 200 kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana a ranar Alhamis. Wannan shine hari mafi muni na adadin mutane da suka mutu a 'yan shekarun baya-bayan nan. Kwararru sun ce har-haren na ranar Talata a Bamako su ne irinsu na farko cikin shekaru da dama kuma sun yi mummunar illa ga gwamnatin mulkin soja da ke mulki a ƙasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shawarar da babban bankin kasar ya yanke ta rage yawan kuɗin ruwa wata muhimmiyar alama ce da ke nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki ta ragu da yake magana a ranar Alhamis a cibiyar tattalin arziki ta Washington DC. Biden ya ce ba wai yana ayyana samun nasara ba ne amma kasar ta shiga wani sabon salo na murmurewa daga annobar cutar COVID-19.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fata alheri wassalam.